بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله ملكي ليسان كتارم bayan ɗan dakatawa da ake sakamakon zuwan watan Ramadan, da kuma abin da ya biyo bayan Ramadan na sallah da sauran hidindimu a wannan karatu namu na karatun littafin Fadlul Islam tare da sharhinsa a wannan masallaci mai albarka, kuma a wannan yammacin Litinin 21 ga watan Shawwal a shekara ta 1440 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 24 ga watan 6 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Mun tsaya kafin Ramadan, wato a watan Sha'ban, darasinmu na ƙarshe, darasi na 86 a dabiyar muka yi, za mu tashi da 6 yau insha Allah. Haka ne? Yawwa. A babi na uku na tafsirin Islam, wanda a cikinsa malam ya kawo mana ayoyi, ko in ce aya guda ɗaya, da kuma hadisai guda uku, na'am, ko in ce guda huɗu, kamar da dai za mu zo mu bi. Za mu tashi a kan hadisi na uku a cikin hadisan da malam ya kawo mana. Mun karanta ayar fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, da kuma hadisin Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu kana kadhalika. To, in an tsaya karatu dama da a kusani aka tashi kan, ko aka zo tashi kan wa idza kana kadhalika, la'alla ba sai an koma baya ba. To, amma tunda mun dade wajen wata biyu rabanmu da kazalika din, dole mu ji meye kazalika. Haka ne? Ko za ku wanda ya tuno inda muka tsaya? Kaga sai an dan waiwaye baya. Asali yana magana ne dama a kan hadithin Abu Huraira da yake cikin Bukhari da Muslim, muttafaqun alai, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Za mu ganshi farkonsa a shafi na 113, inda muka tsaya kuma a sharhin shi ne 115. Wannan hadithi ma'anarsa, musulmi shi ne wanda ‘yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa, kuma suka kubuta daga hannunsa. Ma'ana baya cutar da su da harshe, baya cutar da su da kuma hannunsa. Domin karanta dai sharhin har inda za mu tashi yau, akwai abubuwa guda biyu ne da ya bayar na fuskantar da wannan hadisi, me ake nufi da shi. Kafin nan dama na ambata mana, in ban manta ba ko in ba ku manta ba, da yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salima al-muslimuna nan da aka ambata, la mafhuma lahu. Mun yi wannan? Ko? Yawwa. Cewa da aka ce wanda ‘yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa, suka kubuta daga hannunsa, ba ana nufin in ba musulmi ba ne ya halatta a cutar da su da harshe, a cutar da su da hannu. Ko? Shi ne ma'anar la mafhuma lahu. Yawwa. Amma wannan kharaja makharajal ghalib, ya fito ne mafitar shi ne galibi. Domin galibi mutum yana mu'amala ne da waɗanda suke kusa da shi, ihsanan wa iza'an. Idan kyautatawa ne, yana kyautatawa waɗanda suke kusa da shi, in munanawa ne, yana munana waɗanda suke kusa da shi. To, tunda galibi musulmi tsakaninsa da musulmi yake mu'amala, shi yasa aka faɗi al-muslimu man salima al-muslimuna. Amma nan ana nufin gaba ɗaya umumun nasi, sawa'u musulmi da wanda ba musulmi ba, wajibi ne su kubuta daga hannunka da kuma harshenka. Kada ka cutar da wani da zagi ko da ba musulmi bane kada ka cutar da wani da duka ko sata dukiyarsa ko kwace ko makamancin wannan saboda ba musulmi bane sawa'un musulmi ko ba musulmi ba duk sun shiga mun yi ashe to dama na dauka ba mu ambaci wannan bane a sannan sai fadi wani abu a shafi na 114 yace fa thammata sifatun kathiratun lil muslimi shi musulmi yana da sifofi da yawa falima hasara huna ko husira huna wasful muslimi bi annahu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi me yasa aka takaita sifofin muslimin da waɗannan sifofi guda biyu ai musulmi yana da abubuwa da yawa da ya sifanta da su ko musulmi shine mai la ilaha illallah musulmi shine mai shahadatu anna muhammadu rasulullah musulmi shine mai sallah musulmi shine mai azumi musulmi shine mai kyautata alaka da mutane duk ba a faɗi waɗannan ba sai aka faɗi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi dan me yasa aka yi wannan fasirin mun karanta wannan ina dai so in tuno mana ya faɗi cewa fuska ta farko saboda la'alla saboda karancin masu yin wannan din karancin su shi yasa yake nuna in har mutum ya iya tsayawa da wannan halin to ashe sauran ma zai iya cika su sauran abubuwan musulunci din shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah da sallah da azumi da zakka in har an yi waɗannan wanda suka fi karancin a same su a cikin mutane to duk wanda ka same shi da wannan to dama ma'ana ya cika sauran ne an fahimci abun na san dai mun yi wannan zance fuska ta biyu shine annahu وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه أن صفاً مسلمين ده وانا صفو في بدابي شيني وانا مسلمي سكا كبتا دقا حالشان صدا هنونسا سبو ده تأنا نمبك آتا ده أكي أسهموانا أتكين الأمة كومتين ينا ده إيماني ده الله ينا ده إيماني ده منزني ده إيماني ده ملائكو ده إيماني ده لانر كالشي ده لتفاي ده سورانسو yana salla yana azumi yana haji to akwai bukata mai tsanani a ce kuma baya cutar da kowa domin yana daga cikin manya-manyan manufofin wannan addini shine kafful adha anin nas mutum ya tsare wato cutarsa kada ya dangana ta ga mutane kada ya cuci kowa ko da harshensa la zagi la kazafi la giba ko zubda wani abu na mutunci duka kada a samu haka nan ko kuma da hannu duka kada a samu musulmi yana yi to sai mu koma inda muka tsaya dama su nake mu tuno wannan don akan waɗannan abubuwan ya gina bayan ya gama bayanin waɗannan siffofin biyu ne sai ce wa idza kana kadhalika to in ko abun haka yake yanzu an gane shi yawa sai ce fa wajaba hina idin insha Allah ko ya ga wani eh fa wajaba hina idin to tunda haka ne wajibi ne kenan an yaslama kullu muslimin من المسلم الآخر واجبين أشي كون مسلمي يقبط دقوان دم وانس مسلمي معنى واجبين كون مسلمي يقبط دقوتر ور ون مسلم معنى دي كدا ون مسلمي يشوتر دا ون مسلمي كدا ون مسلمي يشوتر دا كوا شيني معنى واجبين أساموان in aka ce abu wajibi ne in aka saba masa ma aka saba masa me aka yi an yi zunubi don haka cutar da dan uwanka ko da baki ko da wato hannu ko wani bangare to duka wannan me aikata haramun ne shi yasa ayyukan da ake yi da baki wajen cutar da mutane suna nan da yawa kuma mafi yawan su za ku ga cewa a cikin haramun suke a cikin bayanan da malamai suke na afatul lisan wato musifun da Allah ya jarrabi mutum da shi ta hanyar harshensa malamai suna buɗe abin sai kaga cewa lalle harshe mahalaka ce ko sababi ne na halaka wanda kallama yahlikul mar'a ko yuhlikul mar'a mithluhu kaɗan za ka samu wani abu daban daga cikin gaɓuɓɓen mutum da suke halaka mutum wanda ya kai harshe kun ga dai zuciya ita ce asali domin zuciyar ita ce in ta ɓaci take haifar da sakamakonta a ina a harshen ko kuma a hannu da haka waɗannan ɓangarori guda biyu shi yasa malamai suka ce wannan an ambace su ne shi ma ta ɓangaren galibi ko da harshe da hannu baya nufin cewa a da hanci da ido ko da lebe ba a cutar da mutane ana cutarwa zunde da mutum zai yi da ko ishara da bakinsa yayi musgune ya musguna abin nan yayi ishara zuwa ga wani dan bata wani ta shiga ciki ko bata shiga ba kaga ba lisan bane kuma ba hannu bane sannan kyafce da mutum zai da idansa yayi ishara zuwa ga wani nuna cewa ga wani dube shi kaza da kaza kaga dai ba harshe bane akai amfani da shi ba hannu bane amma cutarwa ce ko ba cutarwa ba saboda haka abubuwan nan shi ma an fada annahu kharaja makharajal ghalibi to sai ce tunda ko haka ne to wajibi ne ya zama kowanne musulmi ya kubuta daga wani musulmin daban fil lisani wajen harshensa wal yadi da kuma hannunsa wal itida'i alal irdi da ta'adda mutum ya kubuta daga yin ta'adda ga mutuncin wani duk abin da zai sa ka zubda mutuncin wani kada ka yi shi bata masa suna ka je majalisin da yake zaune ko inda ya saba zama ran da baya nan ka faɗi wani abu a kansa giba a cutar da shi cutar da ƴaƴansa saboda ƙiyayya cutar da iyalansa sanya masa wani abu na shatale ƙafarsa wajen rayuwarsa cigabansa ɗaukakar da Allah ya bashi hasada ta zo maka sakamakon wannan duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya haramta su aw alal mali ko kuma akan dukiyar mutum lalata masa ko gidansa fentin ko fentin gida ko a sa masa kwata a kofar gida a cutar da shi yara suna wasa a inda yake aje motarsa a basu a kau da kai su fasa masa gilashi kuma akwai damar da za a ce su daina a kawar ko saboda kawai hasada ko makamancin irin wannan duk abubuwa da suna nan da yawa wannan misalai kawai nake bayarwa lalata masa dukiya lalata masa gona lalata masa dabbobi lalata masa abun hawa ko menene kayansa na sawa komai ya shiga ciki au ala ma yahtassu bihi akhuhu almuslim ko kuma duk wani abu da dan uwansa musulmi yake banta da shi a cutar da shi akai duka wannan ya haramta ma'ana ko dukiyarsa ko kuma kowanne abu ma wanda yake banta da shi ko aikinsa ko gurin aiki a bata wa mutum rumfar kasuwa a bata masa wurin zama a bata masa abokansa a bata masa matansa da iyalansa a bata su su ji haushinsa haka kawai ana yin irin wannan ko ba a yi to wani ya shiga cikin rayuwarka kawai saboda ya bata tsakaninka da iyalanka domin hanyar munafinci ya sanya ya hada tsakaninku a zo a bata misalai dai suna da yawa akan wannan to dukkan wannan yana cikin cutarwa da harshe yana cikin cutarwa da hannu fa idan don haka dai ala ahadi hadaini alwajhaini ko ba a ga wurin bane har yanzu shafi na 115 yawa 115 faqara ta 5 kenan ai ta ina ne ta 3 ko ko ta 4 yawa ita fa idan kuma dai meye dai ala ahadi hadaini alwajhaini bisa wannan fuskoki guda biyu wannan fuskoki guda biyu na dalilin da yasa aka ambaci iya harshe da kuma hannu yawa ko saboda kasancewar masu siffantuwa da wannan siffofin na rashin cutar da mutane da harshensu da hannayensu sun yi karanci da yawa don haka in har ka ga wani daga cikinsu to alama ce ta cewa sauran farillan ya cika su ko kuma saboda kasancewar tsananin buƙatar a samu irin waɗannan mutanen a cikin al'umma akwai buƙatar sosai mai tsanani shi yasa aka yi faɗakarwa domin ana son lalle ya zama kowane musulmi ya kukuta daga cutarwar ɗan uwansa musulmi haka au alal wajhaini ko kuma ɗaya daga cikinsu ko kuma dukansu guda biyu fuskokin guda biyu ma'an in ka haɗa su ya dullu zalika duka kowanne daga cikinsu yana nuni ala anna akan cewa mimma yufassaru bihi al-islam at-tafsir as-sahih daga cikin abin da ake fassara musulunci da shi fassara ingantacciya shine anna al-muslima al-haqq musulmi na gaske huwa shine wanda man yaslamu almuslimuna min lisanihi wa yadihi, shine wanda musulmi ɗan uwansa suka kubuta daga harshen sa, musulmi ɗan uwansa suka kubuta daga hannunsa. Fassara ce cikakkiya ingantacciya ta musulmin ƙwarai, a fassara shi da haka. To ai dole ne ma a faɗi haka, tunda waye wannan fassarar? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga baka isa ka kawo gyara ba. In kuma ka kalli abin kai tsam da hankalinka, ka kalli abin irin yadda malam ya fassara abin nan, sai ka ga lalle abin haka yake. In ka ga mutum ya iya kiyayewa, baya giba, baya ƙarya, baya annamimanci, baya zunde, baya hada wani da wani, shine dai annamimanci, baya satar dukiyar mutane, baya daga hannunsa ya dora akan dan uwansa ta hanyar duka ko mari ko satar dukiya da makamantansa, in ka ga mutum ya tsare wannan baya yi, to alama ce ta cewa mai sallah ne, alama ce ta cewa mai azumi ne, alama ce ta cewa kafin nan ma ya yadda cikakkiya da la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kun fahimci fassara? Ma'ana kenan ashe yana daga cikin mafi kamalar musuluncin mutum ya siffantu da waɗannan abubuwan. Su waɗancan sauran ginshiki ne, in ba a same su ba to musuluncin asali babu. Da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, duk wanda babu shi ai kaga ba shi da su kai, babu musuluncin baki ɗaya tare da shi. To amma koda akwai wannan musuluncin na asali, to in kaga mutum yana waɗannan, to alama ce cewa waɗancan ɗin sun tsaya daidai wa daidai. Insha Allah an fahimci abu. To sai ce amma idan kana waqa'an, amma idan ya zama mai yawan aukawa ne, fi a'radi ikhwanihi almu'minin, a cikin mutuncin ɗan uwansa muminai, la yahfazu lisanahu, baya kiyaye harshensa, min ghibatin, daga yin giba, wala min namimatin, ko an namimanci. In malami na cewa in ana darasi akan giba, da za a iya tambayar mutane yaushe ne gibar ka ta ƙarshe? Ai kamar na taɓa ambata mana wannan, mutum ya tuno, dan Allah ka tsam da kanka ka yi tunani haka shuru minti ɗaya, yaushe ne ka yi gibar ƙarshe? Wani ƙila ka samu ɗazu-ɗazun nan, wani kafin ya taka ƙafa ma ya shigo masallaci, in aka sa a samu wani kuma ya ce kwanansa uku bai yi ba, sai a sa a samu wani sati guda, wani wata ɗaya, wani shekara ɗaya, wani ya ce ma baya yi. Akwai irin waɗannan mutanen a yanzu? Giban nan fa wallahi haramun ce, haramun kuma ba ta wasa ba, mummunan haramun da ke sa a dagula ruwa, da ruwa ne za a sanya gibar a ciki zai dagule ya zama najasa, inda za a siffanta ta. Ku duba yadda Allah maɗauki ya siffanta a Ƙur'ani, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, ba hayyan ba, lokacin da yake kabari a sirrance mutum ya zagaya ya je tona kabari ya yanki jikin ɗan uwansa ya gasa ya ci, ko ya ci ɗanye. Wannan shine daidai fa da abin da mutum ya yi in ya giba. Ya kamata mutum ya tuna cewa haɗuwarsa da Ubangiji subhanahu wataala za ta iya zuwa a koyaushe. To a guji waɗannan abubuwan, suna cikin waɗannan abin da in har mutum ya kubuta daga gare su, to alama ce cewa musulmi ne na ƙwarai. Kai wannan sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wallahi ta yi daidai sosai, ta yi matuƙar yi. A ce mutum musulmi shine wanda musulmi ɗan uwansa suka kubuta daga irin waɗannan abubuwa, baya giba su, baya annamimanci, baya irin waɗannan abubuwa. Za ka ga wani baya jin daɗi a rana in bai haɗa wani da wani ba, wani Allah ya ƙore masa iya makirci da iya sakin fuska, ka gan shi kamar da ɗai har zuci yana ƙaunar ka yana son ka, amma a ƙasa bibiya yake yi, sai ya ɓata ka, sai ya lalata, sai ya ɓata ma suna. Shi kuma wannan shi ne abin da zai sa ya samu kwanciyar hankali ya ji daɗi. Akwai wannan ko babu? To mutum ya kiyaye. Allah subhanahu wataala yana sane da komai, kuma zai maganin komai. Allah ya tsare. Sai ce la yahfazu lisanahu min ghibatin, wala min namimati, baya tsare harshensa daga giba ko annamimanci, wala min kadhibin ko ƙarya. Kadhib haka ake kira, kadhib shine sunanta. Ana guda ɗaya kuma ana ce mata kizba, ƙarya ɗaya kenan, kizba wahida. Wa yantasiru li nafsihi bil batili, kuma yana kare kansa ta hanyar ƙarya. In an taɓa shi ta hanyar ƙarya da ƙarya, ya yi amfani da ƙarya ya kare kansa, ya ci mutuncin wani, bil batili. Wa ya'tadi, ya yi ta'addan shi, ma'ana ya keta haddi, ya yi abin da ya wuce abin da aka yi masa. Wannan in an masa ma kenan, wani kuma ba a yi masa ba, haka kawai zai wuce iyaka ya cuci wani. Sai ce hadha lam ya'ti bi haqiqati al-islam al-matlub min al-mu'min, to duk mai wannan sifar bai zo da, ma'ana bai aikata haƙiƙanin musuluncin da ake nema a gun mumini ba. In da kaga mutum mai wannan irin siffa ne, to bai aikata abin da ake nema na haƙiƙanin musulunci ba. Akwai wani targaɗe a musuluncinsa, musuluncinsa yana buƙatar gyara ko karaya da take buƙatar a ɗora ta. لأن الإسلام المطلوب من المؤمن دومينكو شي مسلمين دا أكي نيما دغ مؤمني منكو يا كسو كشي كشي دغ تيكينسا أكوي أبيندا ما يتعبد به ربه جل وعلا أكوي حقين دا يكي حقين الله ني ينا بوتا و الله دا شي بأداء حق الله جل جلاله تهانير بعد حقين الله domin wani ya ɗauka musuluncin iya haƙƙin Allah ne a ciki. Wannan rashin fahimtar musulunci ne yadda ya kamata. In ka fahimci musulunci yadda ya kamata, za ka gane cewa abin da ake so a gun musulmi shi ne ya ba da haƙƙin Allah, ya kuma ba da haƙƙin ɗan adam. Irin wannan zancen shekaran jiya na yi shi a wata muhadara da aka gayyace in yi ta a Kaduna, dangane da meye dalilin wai da ya sa a zamanin yanzu musulmi muka fi mai da hankali kan ibada. Inda ana zancen ibada za ka ga ana ta ƙoƙari, amma kuma wajen ɗabi'u muka kasa yin abin da kishi. Wannan shi ne taken muhadara. Me ya sa ya zama musulmi muke haka? Sai ya zama ana sahun gaba. Fita daga sahun gaban nan bai hana ka je gida ka cutar da matarka ba, a maru wata, a hana ta abinci, a yi tafiya wata da watanni a bar mata ɗan guzurin da an san ba zai isa ba. Wannan cutarwa ce tare da sahun gaba da kake kullum kana nan ake karatu, kullum kana sahun gaba, kullum azumin Litinin da Alhamis muna yi. Amma wannan bai hana ka ɗan taɓa haƙƙin wannan, ya fito can, bai hana jiba ba, bai hana kaza, bai hana kaza. Wannan yana buƙatar mu sake lissafi mu duba yadda abubuwa suke. Gaskiya musulunci wato gaba ɗaya koyarwarsa shi ne musulunci, ba kawai iya ibada ba, abin da ya shafi ibada. Tare da cewa a cikin littafin nake cewa ni a fahimta ta ibadar sai ba mu fahimci me ake nufi da ita ba. Domin ko ibada, akwai ibada ta zuci, akwai ta harshe, akwai ta gaɓuɓɓa, ko akwai aikata dukkan wajibai da haƙoƙi, haƙƙin iyaye, haƙƙin maƙota, haƙƙin ‘ya’ya, tarbiyyarsu, duk a cikin ibada suke. Kai mubahat, abinci da muke ɗauka musa a bakinmu zai zama ibada an mun kyautata niyya. Nisantar haramu, domin shi musulunci dama af'alun ne wa turukun, kuma haka bane, ayyukan da za a aikata akwai kuma ayyukan da za a bari. To da duk abin da za ka aikata, da duk abin da za ka bari saboda an ce ka bari, to duk ibada ka yi in kai da niyya. Da haka inda mun fahimci musulunci a irin wannan fahimtar, to da ba za a samu waɗancan abubuwan ba. A kowane lokaci musulmi zai zo yana ɗaga hannunsa ya ce Allahu Akbar a sahun sallah, yana jin girman Allah. Ana karatu yana jin ayoyin suna ratsa jikinsa, yana ƙara gyara alaƙarsa da Allah, yana komawa gida a cikin tun daga lokacin da ya fita daga masallaci, mu'amalarsa da ‘yan uwansa, kai a cikin masallacin ma ba zai taka kafar wani ba, ba zai shuhuri wani ba,
ba zai wuce gaban wani yana sallah ba, duk wannan hanyoyi ne na cutarwa. Ba zai tsallake wuyan wani ta bayansa ba, duk wannan cutarwa ce, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana. Ya tafi gida kuma bai cutar da kowa ba, ya je ya zauna da iyalinsa kalau, da ƴaƴansa kalau, ya ba su haƙƙinsu, ya ilmantar da su, ya ci da su, ya sha da su. Dan Allah, inda muna wannan za a samu matsaloli irin abin da ya dame mu nan na almajiranci da sauransu da ake ta fama da shi, ai ba za a same su. Kowanne uba zai san nauyin da Allah ya dora a kansa na ya ci da ɗansa, ya tufatar da ɗansa, saboda sababbinsa ne aka samu wannan ɗan, kuma wajibinsa ne kula da shi. Ba je goshi kwararo a titi a nan zai samu tarbiya ba. An fahimci wannan abu, haka musulunci ne muna buƙatar mu fahimce shi yadda ya kamata. Akwai huduba da nayi kwanaki a idi ma nayi maganar irin abin da ya shafi kula da haƙoƙin ƴan uwa, wajen kula da abin hawa da sauransu. Duk mun ɗauka kamar wani abin wasa ne. Tafiyar da za ka yi ka jawo hatsari alama ce cewa baka fahimci addini ba, musuluncin baka san shi ba. An ce ka bi nan, iya nan za ka bi dama, sai ka je ka bi hagu, sai aka yi hatsari, wani ya mutu, kana da zunubi akan wannan abin, kuma baka fahimci addininka ba. Alama ce ta rashin wayewa. In kana ganin ko wayewa ce, to baka waye ba, a cikin duhun kai ake. Don haka shi musulunci wallahi ba iya maganar sallah da azumi da zakka da waɗannan abubuwan na zahiri da ake gani ba ne, a gaba ɗaya zuciya da harshe da gaɓuɓɓa da aikata komai da barin abubuwan da aka ce a bari, wannan shi ne musulunci. Abin ya zo muna saboda daidai shi yasa na ambata mana. To mu je sai ce wai ina ne, li'anna al-islam al-matluba min al-mu'mini منهما يتعبد به ربه جل وعلا. daga cikin abubuwan da suke musulunci da ake nema a gunka, to kashi biyu ne. Akwai abin da yake za ka yi bauta ne da shi, ka bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka ba da haƙƙin Allah, wa ada'i haƙƙi nabiyihi, da kuma haƙƙin annabin Allah. Haƙƙin annabin Allah yana cikin haƙƙin Allah, shi annabi ba bauta masa ake ba, a'a, a yi masa da'a a cikin bautar Allah yake. An gani? Yawwa. Alayhi salatu wassalam. Thumma bi ada'i huquqil ibadi, sannan kuma ka bada haƙoƙin bayi, haƙoƙin ƴaƴanka. Ne daga cikin abin da nake ambata a wannan lokaci, cewa mutane da yawa sun ɗauka kula da iyali wani abu ne da sai an samu dama a yi shi, wani sai ka ga yana taimakawa ƴaƴan maƙota, yana taimakawa marayu, ko duk inda ake zancen harkar maraya za ka gan shi yana da kuma abin nan, ko ofis ko kuma wata kulawa ta musamman a harkokin da'awa. Harkokin da'awa ya shiga cikinsu sosai, duk inda aka ce ana lecture da shi, duk inda ake karatu da shi. Amma sai ka zo ka samu a gidansa babu wannan abin, bai zauna ya bayar ba, bai kuma ba da haƙƙi ba. Zai tashi ya tafi wani gari wa'azi, kuɗin motar da zai bayar misali, a ranar da a ce zai raba ya barwa iyalinsa rabi, ko kuma in ranar ba isasshen cefa ne, wajibinsa shine ya zauna a gida fa ya cefa nan nan, ya haƙura da tafiya harkar da'a wannan. Waɗannan aulawiyat ɗin in baka fahimce su ba, baka fahimce yadda abubuwa suke ba. Ka duba abin da yake wajibi a kanka. Yanzu misali zuwa wa'azi, shi yasa malamai ai suka yi harkar usulul fiqh ɗin nan, dan ta taimaka mana mu gane yadda wajiban addini suke. Ka je wa'azi, ka je gun karatu, a wajibai yake ko a mustahabbi? In ilimin abin da wani zai iya ɗauke maka ne, kaga a cikin mustahabbi yake, ko ba haka ba? Tunda wajibi ne kifa'i, in wasu sun yi ya wadatar. In ko wajibi ne na farilla, ka tafi koyan sallah, koyan azumi, koyan tsarki, wannan wajibi ne shi kuma. Yawwa, wannan wajibi ne aini, tilas ne akan ka kaje. To in ba irin wannan ba, misali sauraron wani za ka yi wa'azi, ko rakiya ma za ka yi, kila kawai za ka raka wani malami za shi, to amma gidanka fa ba ce ba ne, kuma baka samu ba, kuma wanda za ka raka ɗinnan bai baka ka aje ba, kuma kila in ka zauna akwai hanyar da za ka yi aiki ka samu ka kawo, to wajibcinka shi ne ka zauna ka samu ka kawo, shi ne wajibi. In kai haka shi ne ka yi fiqhu, ka fahimci yadda ake so a addini. Allah ya sa kun gane me nake nufi. To waɗannan abubuwan ya kamata mu riƙa fifita su. Taimakon ka ɗauki abinci fa ka baiwa iyalinka a gida a ci, ya fi ka ciyar da marayun garinku baki ɗaya wajen girman ladansa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa,
حتى اللقمة التي تجعلها في امرأتك حتى لو ما دذاك سا أباكين إيالين كما ترك الله ذي باك لا داء فيه كم وانن شي واجبيني كبرس تكين تغيير فلي فيك مرايون واني جدا كبرس تكين تغيير بكي حرام با في مكاموس كم مستحب فيك أم بمجاب مرايون جدا كو ya ƴan wanka ya ƴan kaninka su ma wajibi ne akan ka daban suke da marayun wani gidan wannan ba maganar nuna son kai bane Allah ya dora wajibai ne da irin wannan kallan in ka fahimce su kuma kai aiki da su haka to shine alamar ka fahimci musulunci da fadin sa ba kawai ka dauki wani bangare na sakana aiki da shi ka bashi muhimmanci ba to muje yace thumma bi adahi huquqil ibadi وخاصة المسلمين مسمى حق المسلمين في أن يسلموا من اللسان يدما تشوا سن كوتا دغ هرشنكا واليدي لكما هننكا وانواع الاعتداء لكما سورن سورن نوعي دبن دبن نا كي تهدي دا شوتروا إذا تبين هذا إن ونن يبين أكا فهم شيشي مالن يسي فإن تفسير الأول ينبغي أن ينظر فيه دائما وهو الارتباط القائم ما بين تحقيق الإسلام وسلامة المسلمين من لسان المسلم ويده واجبين ألور ينبغي أن ينظر إليه دائما ألور دوانم فسر شوى تكر مسلم تنك إتتي كأيك تودن الأبوبوة ضد كنا صلى ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana sallah kana azumi da sauran abubuwa to cikar musuluncin fa ita ce ka ba da waɗannan haƙoƙin in baka bayar ba akwai wani abu da ya rage na siffantuwarka da haqiqatul islam ko in kun gane abin da malai ya ambata mana siffantuwarka da musuluncin haqiqa akwai wani abu da ya rage in dai har kana cutar da mutane da baki kana cutar da mutane da hannunka zai ce wa huwa al-irtibatul qa'im akwai alaka tsayayya ma baina tahqiqil islam tsakanin tabbatar da musulunci wa salamatul muslimin min lisanil muslimi da kuma maganar a ce ƴan uwanka musulmi sun kubuta daga harshenka sun kubuta daga hannunka akwai alaka mai karfi shine irtibatul tsayayyar alaka dawwamammiya tsakanin tabbatar da musuluncinka da waɗannan abubuwa kana tsare waɗannan abubuwan kana ba wa mutane haƙƙin su kuma sun kubuta daga cutarwarka to alama ce ta cewa ka tabbatar da haqiqatul islam in kuwa kana musulunci amma wannan gefen baka damu da shi ba baka damu ka ci dukiyar kowa ba da haram baka damu kai sata baka damu ka danne haƙƙin wani ba baka damu ka zagi wani ba baka damu da gibar wani ba to haqiqa alaƙan nan tsakanin ayyukanka da haqiqatul islam ta raunana don haka haqiqatul islam ɗinka bai tabbata ba akwai matsala ko ba matsala na san dai an fahimci abu sai ce waye dihi hakanin da hannunsa yace ta haqiqul islami fi man haqqaqahu haka ne ko yau tabbatar da musulunci cikin wanda ya tabbatar da musulunci din wa abadallahi jalla wa ala haqqan ya zama cewa baya shirka yana bautawa Allah haqiqani za a gan shi ana zancen tauhidi gudun shirka da gaske yana gudu kuma alhamdulillah wannan ba ƙaramin matsayi ba ne domin shi ne babban matsayin da zai ceci mutum ran ƙiyama to amma waɗannan haƙoƙin tunda sun shafi haƙƙin ɗan adam to su ma kuma ba a wasa da su wa haqqaqa shahadataini ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa aqama as-salah yana tsaye da sallah wa ata az-zaka yana bada zakka wa sama kuma yana azumi wa ta'abbada lillahi jalla wa ala dhullan yana bautuwa ga Allah ma'ana shi mai bautawa Allah ne ta hanyar kaskantuwa gare shi wa khudu'an da tsantsar da kai dai har yanzu wan qiyadan da kuma jawuwa yana jawuwa zuwa ga hukuncin Allah yace fa hina idhin to a wannan lokacin sai yastankifu an yu'dhi musliman zaka ga da kansa yana kyamar a ce ya cutar da musulmi kun gane abin da yake nufi in har mutum yana sallar da ya kamata in har mutum yana azumin da ya kamata yana bada zakka da ya kamata yana haji yadda ya kamata da nafilfili to ya kamata a ga bada haƙoƙin ɗan adam tare da shi da kuma kada ya cutar da ɗan adam
yanzu misali kuga yanzu cikin abin da ambata wancan kawai ayyukan ibadan nan manya rukunai guda hudu bayan shahadatu Allah ilaha illallah in ka kalle su mu fara da sallah a sallah shin sallah asali muna yin sallah ne kawai a matsayinta na sallah ko kuwa bayan kasancewar ta sallah da bauta ga Allah da kuma kusanci da zamu samu ga Allah akwai wani abin da take mana Allah ya gaya mana Qur'ani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar haka Allah ya faɗa wa aqimis salah ka tsaye da sallah lalle sallah tanha tana hani anil fahsha'i wal munkar kin zuka boka tambaye kanka kana alfasha kana munkari ko ba kai to kuma gashi kana sallah ya akai sallar ka bata hana ka alfasha ba sallar ka bata hana ka munkari ba akwai matsala kenan a sallar ka zaka akwai bukatar ka rika bincikar sallar ka in kana yi alakar ka da Allah za ta kara maka tsoron Allah yadda kake gaban sa kana jin yana kallon ka duk da baka ganin sa a lokacin da kai kake sallan nan to shi yana ganin ka ya san zuciyarka to kana fita daga sallah kuma sai ka san cewa akwai ina ma yana kallon ka ba zuwa jin caca ba zuwa shan giya ba zina ba liwatsi ba sata ba kaza ba kaza ba kaza saboda me wannan sallar da kai wata mu'amala da shi yau ta sa maka wato tasirinta zai dade bai gusa daga wurin ka ba yanzu misali akwai wasu mutanen da in ka zauna da su daki ɗaya ku ka zauna kawai akwai turaren wuta da suke zuwa da shi za a sa maka za ka ga in ka tafi wani za ka yi kwana uku kana jin ƙanshin turaren nan a jikinka wannan fa ɗan adam ne ka gana da shi ƙanshinsa bai barka ba har kwana uku ya kamata a ce ubangiji da ya halicce ka tasirin ganawa da shi duk da ba ƙanshi ne za ka gan shi hissiyan ba a ce yana tare da kai kuma har rayuwa baki ɗaya yanzu kwana nawa za ka yi kana murna ran da aka ce an je taro da shugaban ƙasa an kira ka ka gaisa da shi an je taro da sarki ya miƙa ma hannu kun gaisa wani kwana nawa zai yana murna akan wannan abu to idan Allah sau biyar mahallicin da ya halicce ka a kullum wannan farilla kenan fa banda na filfili za ka gana da shi ya kamata a ce wannan ganawar ta haifar da ƙarfin alaƙa kullum ka riƙa ji ashe yana tare da kai don haka ba za ka saba masa ba don haka abin da sallah ya kamata ta yi mana kenan in ka dubi azumi tun farkon ayar da ta wajabta azumi mai aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum don me la'allakum tattaqun an kawo zancen la'allakum tattaqu na faɗi wannan a hudubi a lokacin azumi cewa za ka yi wata guda daga safi zuwa magariba ba ci ba sha ba kusantar iyali wannan wata guda ɗin da za ka yi ya kamata ya haifar maka wani sabo na nisantar haram ta yadda bayan ramadan ma haram tana zuwa sai ka ga ka bar halal fa wata guda abinci ko halal ne abin sha halal ne iyalin ka ma halal ce amma iya fatarar daga safiya zuwa magariba ka bar wannan abin saboda bautar Allah to ya kamata jikinka ya saba cewa abin da yake haramun ma ba halal ba to kuma sai kai sallama da shi to wannan ita ce makarantar da ake shiga a cikin Ramadan zakka mai Allah madauki faɗa a kanta khudh min amwalihim sadaqatan sai ce me tutahhiruhum wa tuzakkihim bi ashe zakka fa'idar ta shine tana tsarkake zuciyar mutane tana tsarkake dukiyar mutane wannan dukkan nassin qur'ani ne a hajji mai Allah madauki faɗa الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لذلك ضد رسم مؤاملة سنة نأتك إبادة إن كشغ حج كان شيء إهرامي تو بازن تنكو رقصة زن شيء دي كسن شيء يالي دباسة بازن تنكو مفاسق أنشي بازن تنكو جايية دمسو ألوك تن أيك حج كاكاكاش كان أيك حج أمباك درسي أشيكي نن رشم فهمتر إبادة نيسا muke rarrabewa waɗannan ayyukan zahirin mun ɗauka su ne kawai ibada ba mu haɗowa da sauran abubuwa na ɗabi'u da kyawawan ayyuka Allah samu dashi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da haji kuma yake cewa duk mutumin da ya yi aikin haji da babu fasikanci ba kwarkwasa a ciki raja'a ka yaumi waladatu ummu zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi duka saboda me tasirin an yi aikin yadda ya kamata to dan Allah kamata bautar Allah mu daina daukar kawai iya gefen ibadat shine kawai akan mu a'a hadda haƙin al'umma mu rika kula da shi duk yana cikin cikar ma'anar musulunci shine abinda malam yake so mu ga
to sai ce fa innahu hina idin duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakai azumi ya bautawa Allah da kaskantar da kai da komai to a lokacin sai yastankifu ma'ana shi da kansa ya taqazzazu min zai kyamaci shine ma'anan yastankifu ma'ana ya kyamaci lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu muqarrabu kamar da alama ke fada haka annabi isa baya kyamar a ce ya zama bawa to haka kai ma in kana sallah kana azumi ka da ka da shahadatu Allah ila ilahi da sauran ayyukan zahiri to zaka ji kyamar ka cutar da wani an yi udhiya musliman ka cutar da wani musulmi sawa'un akana zalika almuslimu qariban lahu fi an-nasab sawa'un wannan musulmin ko dan uwanka ne ta bangaren nasaba ta jini am lam yakun qariban lahu ko kuma ma ba dan uwanka bane na jini kawai dai karka cutar da shi sawa'un akana jarran lahu ko makoci ne am lam yakun jarran lahu ko ma ba makoci bane ko wane ne dan adam karka cutar da shi duk ran da ka fito daga gidanka in wani abu ya auku ka cutar da wani da gangan ya kamata a ce da daddare kana nadama a kai ko dan abun da ya shafi rashin hakuri din nan wajen abun hawa ne a taba ya shigo ma kai ga wannan ya shigo wannan wannan ma ya shigo wannan zaka ga nan da nan zuciya ta hasala an danna ashar ko a ce wawa mara hankali dabba sai ka dawo kanu sai ka ce me yasa na faɗi wannan na cutar da wani wannan ma cutarwa ce duk da ya maka laifi la'alla shi ya maka laifi kila kuma kai ne ma kai laifin shi ma yayi to in kana tunanin kullun kana sa kanka a matsayin wanda aka cutar zaka insha Allah zaka sifantu da adalci ba zaka rike mutane zalunci ba Allah ta mike mu ita fa kaifa idan yakunu almuslimu idan aza walidayhi to yaya kuma mutum musulmi zai zama idan ya cutar da iyayensa aza ta fadi alitafum ko gyara ku kara idza aza walidayhi idza ne ba izba a kara alif kuma a kara kalmar aza ma'ana fa kaifa idan in an ce dan uwanka ai makocinka in ka cutar da shi kana da wannan to ballantana shine fa kaifa idan ballantana a ce mutum ya cutar da iyayensa waye zai cutar da iyayensa shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu suranta wannan abin zai iya yiwuwa ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda ya tsine wa iyayensa sahabbai suka kasa gane abin suka ce waye zai tsine wa iyayensa sai ce idan mutum ya tsine wa iyayen wani sai wani ya rama to shi wanda ya fara shi ya tsine wa iyayensa zaka ka guji zagin wani in ka zagi wani ya rama to kai ne ka zagi na ka iyaye domin kai ka sabbaba musu aka zage su gumaka fa gumaka da ake bautawa Allah sai da ya hana mu yace kar mu zage su dan me dan kar a zagi Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri haqq abubuwan nan fa wallahi duk darussan nan kuru-kuru suke a nasoshi kana bin su zaka fahimci musulunci yana bukatar kadka da yadda ka cutar da wani to mun kusa kaiwa karshen wannan ko sai ce au idza aza ahlahu ko kuma a ce ya cutar da iyalinsa saboda rashin kulawa rashin abinci rashin tarbiya da duka da cin mutuncin iyayenta da zaginta fito da kayanta waje yar marasa mutunci da makamantan irin waɗannan abubuwa duka ba a kawo maka mace domin wannan ba au idza aza jiranahu ko ya cutar da wato makotansa duk waɗannan abubuwa ne au idza aza man yu'ashiruhum da'iman ko ya cutar da waɗanda yake zaune da su yake mu'amala da su yau da kullum mu'ashara shine zaman yau da kullum musamman zama irin ta miji da mace shi yasa ne suna yake siffanta mata yake cewa yakfurna al-ashir al-ashir shine abokin zama ana nufin miji saboda kullum ana tare da shi wanda duk kake tare da shi kullum bai kamata ka cutar da shi ba
domin in ka cutar da wanda kake tare da shi kullum alama sai ta in ka fita wanda baka sani ba ma min babin aula ka cutar da shi sai san aka tashi neman shedar mutum akan shi mai cutar da mutane ne ko baya cutar da mutane ina yake zo a tambaya wanda yake zaune da su kullum ba waɗanda suke haduwa yau da kullum ba wani kana ganin sa'iya abin nan casual haduwa ba za ka san halinsa ba ko ba haka bane kun haɗi ne kawai a kasuwa kun haɗi ne a makaranta kun haɗi ne a masallaci kowa kama gabansa amma kana son ka san mutum hakikatan a tambayi makocinsa da yake jin me ake a gidansa a tambayi gidansa a ga ya yake fitowa daga gida ya yake mu'amala ya tarbiyar ƴaƴansa a je gun aikinsa waɗanda suke zama a ofis wannan awa takwas tare ko ƙasa da haka ko kusa da haka a tambaye su ya mu'amalarsa mutum ne mai hanci ne mutum ne mai zafi mutum ne mara hakuri mutum ne mai kaza yana da yawan gulma duk za a sani ana da haka wanda yake cutar da wanda yake kusa da shi bai kyautawa kansa ba to sai ce wa haka haka dai har zuwa ƙarshe misalai ne duka waɗannan sai ce fa fihi tanbihun wannan maganar a cikinta akwai faɗakarwa ala anna tahqiqal islam cewa tabbatar da musulunci kai musulunci na haƙiƙa shine bijtima'i ada'i haqqillahi jalla wa ala a hada haƙoƙin Allah a bada su wa haƙƙi rasulihi da haƙoƙin manzansa wa huquqil ibadi tare kuma da haƙoƙin bayi sai ka bada duk waɗannan haƙoƙin a lokacin ne kai wato haqiqatul islam ya samu tare da kai shine huququl muslimin annahu huwa at-tafsirul kamil lil islam wannan shi ita ce fassara cikakkiya ta islam da Allah an tambaye mu kara fahimtar islam din haqiqa ko ba mu kara fahimtar sa sau da yawa mun ce islam kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kana sallah kana shikenan sai ka je kai ta abin da ka ga dama sai ce Allahu ghafurur rahim gaskiya abun ba iya nan ya tsaya ba ko mutum ya nuna zuciya sai ai menene attaqwa hauna ko wazi kai masa zai ce attaqwa hauna ka shiga zuciyata ne kaga ba to ba haka bane musulunci gaba ɗaya ne karka cutar da kowa kai karka cutar da kanka kai kanka karka cutar da kanka ta hanyar azabtar da kanka kai wa kanka rowa baka ci da kanka yadda ya kamata baka shayar da kanka yadda ya kamata duk wannan yana daga cikin abinda Allah madauki zai iya kawo mutum da shi daga cikin alamu siffar rowa da malamai suka ambata mutum marowaci shine wanda yayi wa kansa hatta kansa rowa yana da halin da zai kula da rayuwarsa Allah ya hore masa amma ba zai ci mai kyau ba Allah ya hore masa ba zai sha mai kyau ba ba shi da lafiya yana jiran a taimaka masa yana da kuɗin da zai kai kansa asibiti amma ya maƙe yana jiran sai an zo masallaci an ce a kawo taimako wannan marowaci ne da yake wa kansa rowa duk wannan yana da cikin alamar mutum bai fahimci inda musulunci ya dosa Allah ya kyauta to sai yake cewa ina ne أن هذا هو التفسير أنه هو التفسير الكامل للإسلام وهذا ما أراده الإمام المصنف رحمه الله تعالى والننشين أبندا الإمام محمد بن عبد الوهاب يربو تولى للتابع يكاو أن الحديث أبندا يكي نفيك كاي دفقيه نياسم ياسم يكي بأي ما جنة كوينا فسر ما كإسلام شيني كوي أن abin nan ayyukan zahiri kawai ba a'a sai an hada da waɗannan da na gabubba da kuma na harshe to wannan shine karshen wannan hadisi sai hadisi na gaba ɗalibi mu karanta ko da gurgudan halin su da dan mintuna kaɗan ko da suka rage mana mu ga to wannan hadisi shi qala ba'daha bayan waccan jumla sai malam Muhammad bin Abdul Wahhab a salli littafin sai yace وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله باباك دا مكا كرنت بك ناما من سيح طيب تو كرنت من وانا بالي wannan hadisi kamar da muka ji
daga Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi kamar da malam zai zo ya ambata mana wannan hadisi ko ince wannan isnadi mashhuri ne a gun malaman hadisi a nuskha ce sahifa ce riwaya ce da jika yarwato daga babansa babansa daga babansa mana sahabin shine kakan yawa shi ya gaya wa baban shi wannan wanda ya ruwaito hadisin ya gaya masa hadisin shi kuma baban ya gaya madansa to akwai tattaunawa tsakanin malamai akan ingancin riwayar ba akan shi Bahz ibn Hakim ba illa kawai saboda suna cewa shi kakan sunansa Muawiyatu ibn Haida Muawiyatu ibn Haida radiyallahu anhu lam yarwi anhu illa ibnuhu babu wanda ya ruwaito daga gare shi sai ɗansa Hakim an gane ɗansa Hakim ibn Muawiya shi kadai ya ruwaito daga gare shi to shi ma Hakim ibn Muawiya lam yarwi anhu illa Bahz ibn Hakim yau ma'ana shi yasa malan suke ce wasu suka soki wannan isnadin wasu kuma suka ce a ai riwaya ce haka an sami irin wannan da yawa suna cewa umuman ana daukar wannan isnadin a matsayin isnadi ne hasan bal malam albani ma tasihihin sai ya inganta musamman na wannan riwaya din ya ce riwaya ce sahihiya yawa shi Bahz ibn Hakim dan Hakim ibn Muawiya shi kuma Hakim ibn Muawiya dan gidan Muawiya ibn Haida haka suke shi Muawiya ibn Haida ya zauna a Basra a Khurasan ya rasu yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin hadisin nan ya gutsire mana hadisin ba gaba ɗaya kawo shi ba asalin hadisin yadda al-Imam Ahmad din ya ruwaito shi Muawiya ibn Haida radiyallahu anhu ya ce أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إتي نازو من ذن الله صلى الله عليه وسلم سينتي يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابع يدي هذه إتي بنزو مكبا سيد نيلن سوى ورغدا عدد ياسن أن النوى يهدى ياسن أن ينسى ألا أتيك سيد نتي نالن إي بزنزو با wala a ci addininka kuma bazan zo addininka ba ma'ana bazan zo gare ka ba bazan karbe ka ba bazan karbi addininka ba da ra'ayin sa kenan kafin ya musulunta shine wa daraba ihda yadayhi ala al-ukhra ya hada hannayensa haka shine wani isharar da ma'ana yana nufin ya rantsa har sau nawa sau goma cewa ba zai zo ba to sannan sai yake cewa ukuntu mura'an la a'qilu shay'an a lokacin nan ni da mutum ne ban fahimci komai ba bana hankaltar komai illa ma allamani Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sai abinda Allah ya ilmantar da ni da manzansa ma'ana sai dan abinda naji sama sama na addini ban fahimci komai na addinin nan ba zaka jahili ne ni tukukin ban san addini ba yazo yake tambayar shi to shine sai yake cewa wa inni as'aluka biwajhi Allah ina roƙonka ina tambayarka dan Allah dan fuskar Allah nake tambayarka bima ba'athaka rabbuna ilaina wanna abu ne ubangijin nan namu ya aiko ka da shi zuwa gare mu kunga wannan nuna da ya musulunta musulmi yawa amma da jahilci tare da shi bai fahimci abubuwa ba tunda daga kauye yake yace bima ba'athaka rabbuna ilaina da me ubangijin mu ya aiko ka zuwa gare mu قال سيسي بالإسلام يا إكوني نيد مسلمتي قلت سينتي وما الإسلام تشي مسلمتي نن ميشي تشي نسيفة دامسة ونن أبن دامسي لكن مكرن تادك وندي يهننك يعني أنه قال ما الإسلام كو من قوله فقال سيتي مسا أبن دا أكي نفيد مسلمتي an tuslima qalbaka lillahi shine ka sallama zuciyarka ga Allah me yake nufi da wannan in an ce sallamawa akwai bambanci tsakanin salima da sallama
ko
me bambanci in an ce salima kubuta sallama kuma saranda submission miƙawa miƙa wuya shine abinda ake nufi da sallama a wancan hadisin na baya na Abu Huraira al-muslimu man salima al-muslimu ko can salima akai amfani da ita shinan ana zancan mutum musulmi shine wanda ɗan uwansa suka kubuta daga harshen sa suka kubuta daga hannun sa mun gane wannan to wannan kuma kai din ake so ka dauki zuciyarka ka cokam ka mika wa Allah mun gane to shine ma'ana an tu sallima qalbaka lillahi sai yadda Allah ya ga dama yayi da ita shine ma'ana kaga kenan ashe ka zama cikakken bawa in Allah ya ce kai sallah to kai yace kai azumi kai yace kar kai kaza kar kai kawai sai yadda aka kada ka ta hanyar umarni da kuma hali an gane abu yau wanda kuma dama shine wannan yana dawo da mu kan asalin fassarar da ake fadi na musulunci shine me submission ni kauya zuwa ga Allah to sai ce an tuslima qalbaka lillah ka mika zuciyarka ga Allah ya zama Allah shine sama da komai a zuciyarka Allah shine sama da kowa a zuciyarka kada ka bari wani dan adam ya samu matsayin Allah a zuciyarka shi kadai zaka mika komai ya ga dama yayi da kai to a lokacin ka zama musulmi na hakika sannan yace wa antu walli wajhaka ila Allah kuma sannan ka juyar da fuskar ka zuwa ga Allah zamu zo kan wannan fassara su suka ce ita ce shahadatu Allah ilaha illa ma'ana Allah ta'budu illa Allah shine ma'anar wannan kada ka bauta wa kowa sai Allah can taslimi ne ta bangaren wannan ma'anar kalmar farko an tusallima me qalbaka kaga qalbu aka ce ka miƙa zuciyarka nan tasdiqan li akhbarillah ko sannan kuma me imtithalan li awamirillah wajtinaban li nawahillah to wannan shi ake nufi ya zama cewa duk labarin Allah ka yadda ka gaskata umarnin Allah ka sakankance ka bi nan kuma an tuwalli waje haka ya zama Allah kadai ka ba wa fuskarka nan tauhidi ake nufi Allah ta'abuda illa Allah ya bayyana yau an tuwalli waje haka illa Allah wa an tusalli salata al-maktubata kai salla da aka wajabta maka inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta wa tu'ti az-zakata al-mafruda kuma ka bada zakka ta farilla wanda aka farlanta maka ita ma ka bada ita shikenan iyanan ya tsaya sallallahu alaihi wasallam an fahimta wannan kuma dama kamar da kullum mukan fadi ɗaya ne daga cikin fassarorin al-islam kamar da malam zai zo bayyana mana da aka tambaye shi al-islam bai bada amsa irin yadda ya bayo mala'ika jibrilu a hadithin jibril da muka fara karantawa ba da ya tambaye shi akhbirni anil islami sai ya ce me al islamu an tashhada an la ilaha illallah bada'a bi dhikril arkan ko yawa nan kuma sai ambaci wasu abun duk da su ma arkan ne amma suna shiga cikin wasu ma'anonin kamar dai da zamu zo insha Allah mu ji a cikin sharhin wannan hadisin fi ma ya'ti insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan akan mun karanta da iya fassarar hadisin ko to zamu zo mu maimaita karanta shi insha Allah sai zama shine darasin mu na gaba bi idnillahi ta'ala Allah kara mana fahimtar musulunci yadda ya kamata Allah ya dora mu mu tabbata har karshen rayuwar mu akan musulunci Allah ta miki shugabannin mu ya kara tabbatar da su akan aikin kirki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ina ya zagi iyayensa idan mutum aka yi masa ta'adda ya rama ba shi da laifi shi in iya abin da aka yi masa ya rama yawwa ta'addi ya wuce iyaka an yi masa kalma ɗaya ya yi biyu uku ya danƙwala da yawa to wannan ya yi ta'addi sai ya shiga laifi amma in aka zagi iyayensa ya rama asali da zai haƙuri
ya zama wanda yayi zagin laifin ya tsaya kansa da yafi yau amma in ya rama ba shi da laifi eh ba shi da laifi kaman duka ne in mutun ya mare ka mutun ya surfa maka mari sai ma sai ka surfa masa shikenan an yi bala yau amma inda za a yi hakuri sai ya bayyana a matsayin wawa kai ka bayyana a matsayin babban mutum wannan kuma yafi daraja amma fa idan ba za a samu kaskanci ba eh shi ma kuma wannan wani abu eh mutum ba daidai bane ya bari a kaskanta shi eh shi maganar hakuri tana da muhimmanci amma kuma a kaskanta kai shi ma kuma ba shi da ba daidai bane ka dauki kaskanci amma kar ka wuce iyaka wajen matakin da zaka dauka yawwa sayyatu wala man sabara shikenan ka dauko aya wa alaikum assalam eh yiba na an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal giba me ya giba haka dai the best definition da za a bayar shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da ba zai so ba shine giba ko ta bangaren bayanin halinsa ko siffan tashi ko kallon halittarsa ka kaskanta shi a gaban mutane duk yana cikin giba yawwa ko dogo ne kace zalau misali in gajere ne kace dan duku haka dan duku shi haka to duk wannan giba shi yawwa amma in sunansa ne haka aka fi saninsa a ce malam dogo misali a unguwar in ba haka faɗa ba za a gane ba to in ka faɗi wannan ba ba kai kuskure ba ana ji ai mun yi zancen na 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 duk yana cikin giba duk yana cikin giba yana cikin abinda ai malamai suka gaya mana malamai wallahi shi yasa in mutum zai tsare mutuncinsa ya tsare addininsa wallahi har gibar shugabanni haramun shi ba wai sai abokinka ba wani ya dauka shi shugabannin ai duk azzalimai ne kawai ka zauna nan ka zage su nan ni wannan abu wai me ake yi ne a kasan nan kaza ne kai addu'a ya fi wannan alheri wallahi ka ce ya Allah waɗannan bayin Allah da suke shugabancin mu Allah ka shirye da su su yi mana abin da ke daidai sai mu riƙa ganin alheri amma kullun da zagi da la'ana yanzu musamman da muka samu hanyoyin da zaka buya ka faɗi abin da kake so dinnan kowa ya zagi ya tafi mu yi tafi kuma su ƙara samun matsaloli Allah kyauta mu an naman ta wani abin da zan faɗi shikenan ya sake dawowa wata rana Allah ya sa sai mu